sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 Cyclohouse 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Faraa Nomad download da kuma niya. Ha kuma ana iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar su suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a. Na yau Laraba 30 ga watan Mayu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin jan ragaman shirin da daidai wannan lokacin. Kafin kuma ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu kanun labarai.
To Ladan, bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan mata masu lalurar yoyon fitsari. Jami'an jinya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo sun fara wani aikin rigakafi da zammar dakile cutar Ebola wacce tuni ma ta kama sama da mutane 50. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da wani janar ɗin ƙasar Koriya ta Arewa a birnin New York.
To kanin labaran kenan, a cikin shirin za ku ji cewa mata sama da 400 ne ke kamuwa da cutar yoyon fitsari kamar yadda Ibrahim ya faɗa, kuma 20,000 ke kamuwa da su da cutar a kowace shekara.
When it was time to go into labor, I had trouble, so they...
Ce lokacin da na fara naƙuda, ina so in haihu, na sha wahala, sai dai aka kai ni asibiti.
A can jihar Filato kuwa, gwamnatin jihar ce ta samar da na'urar ba da bayanan da ka iya nuna inda ake son a yi tashin hankali.
Babban abin nan UNDP ta sake kafa mana wani gidan waya, wanda idan ya faru ko ina, daga office ina zan san inda yake faruwa, daga office ina zan ga abin da yake faruwa, da wannan da taimakon shugaban kasa ne.
Ha kuma muna da shirin demokradiya a yau tare da Sabu Imam Aliyu, sai kuma karatu daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, da fatan an waye gari lafiya masu azumi, kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran. Bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu lalurar yoyon fitsari, wanda ƙullar wani rami a mafitsara kan haddasa. A Najeriya mata tsakanin 300,000 zuwa 800,000 kan kamu da wannan matsalar a lokacin haihuwa. Gwamnatin Najeriya ta ce kawo ƙarshen auren wuri ka iya rage yawan matsalar ta yoyon fitsari. To amma jami'an jinya sun ce wasu nau'ukan al'adu su ma suna taka rawa wajen karuwar yoyon fitsarin. Daga cikin masu fama da lalurar yoyon fitsari a Najeriya akwai wata mace mai suna Asma'u Muhammad, wadda aka aurar da ita tana yar shekaru 12, tana kuma shekaru 15 ta kamu da ciwon yoyon fitsarin. Kusannan kuma ta yi cikin ta na farko tana shekaru 15 din. Ta yi bayanin cewa ta ce ta fara naƙuda ta fuskanci matsala, a saboda haka aka kai ta asibiti. Bayan kwana 4 ta haihu, amma fa yaron bai zo da rai ba. Ta ce mawuyaciyar naƙudar da ta yi fama da ita ta haddasa wani rami tsakanin mahaifarta da mafitsararta, kamar yadda ta ƙara da cewa. To sai ku muna aikin gafara. Ta ce ta lura tana yoyon fitsari ya bayyana gare ta da aka sallame ta daga asibiti. Asma'u ya shekaru 27 da haihuwa, bata iya rike fitsarinta a mara ba. Mahaifarta tana irin wannan matsalar tun bayan da aka mata wannan aikin. Akwai mu da ƙarin bayani bayan labarai. To a can Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, jami'an jinya sun fara wani aikin rigakafi da zammar dakile cutar Ebola wacce tuni ma ta kama mutane sama da 50 da kuma kashe 25 daga cikin su. To amma kamar yadda jami'an jinya da ƙwararru suka yi bayani, ana wannan aikin rigakafin ne da kula da kuma tsari, saboda al'amuran na buƙatar yardar jama'a. wakiliyar muryar Amurka Anita Powell ta ruwaito cewa jami'an jinya a wani lungu dake karkara a arewa maso gabashin Congo inda cutar ta addaba sosai suna neman waɗanda suka fi fuskantar hadari don su musu rigakafi wanda wannan wani yunkuri ne na tunkarar cutar a yayin da kuma ake kokarin wato tattalin dan maganin da ake da shi a yanzu jami'an jinyar na da zubi 7,500 ne na maganin na gwajin da ya samu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana wani lokaci a wannan satin da wani babban janar na kasar Koriya ta Arewa a birnin New York don su tattauna kan ganawar da aka shirya yi tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a cewar fadar wato shugaban Amurka ta White House Kim Yong Choi mataimakin shugaban babban kwamitin zartarsuwar kasar Koriya ta Arewa kuma tsohon shugaban hukumar leken asirin Koriya ta Arewar Ya bar birnin Beijing ta jirgin saman kasar China ranar Talata zuwa filin jirgin saman Kennedy da ke birnin New York. Zai je birnin New York din ne don ya wakilci shugaba Kim Jong-un. Wannan wata babbar alama ce cewa wannan ganawa ta tsakanin Trump da Kim za ta yiwu a cewar Jing Li mai kula da sashin Koreanci a cibiyar Wilson. Jagororin bangarori daban-daban da kuma jami'an diplomasiya daga kasashe wajen 20 da suka yi taro jiya Talata a birnin Paris sun cimma amincewa bisa manufa cewa kasar Libya ta arewacin Afirka ta gudanar da zabe a ƙarshen wannan shekarar. Wannan taron shine karo na biyu da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi yunkurin kawo zaman lafiya a Libyar. Macron ya yaba da matsayar da aka cimma yana mai cewa wani gagarumin ci gaba ne a yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a Libyar yanzu dai ta bayyana cewa mun dukufa wajen taimakon wannan kasar da kuma jadawalin gudanar da zabukan majalisar dokoki da na kuma shugaban kasa a cewar sa shugaban gwamnatin hadin kai wadda kasashen duniya ke goyon baya mai mazauni a birnin Tripoli Fayez al-Sarraj dan shekaru kuma 75 da haihuwa da Khalifa Haftar wanda dakarunsa ke da karfi a gabashin kasar da kuma kakakin majalisar dokokin kasar ke garin wato da ke garin Tabruk na gabashin kasar sun cimma amincewa cewa Libya ta gudanar da zabe ranar 10 ga watan Disamba a cewar jami'an kasar Faransa Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare jiya Talata a zirin Gaza inda suka auna kungiyar mayaka ta yan rajin jihadi Hare-haren sun zo ne ƴan sa'o'i bayan da sojojin Isra'ila suka ce mayakan sa kai a Gaza sun harba rokoki akalla 25 kan wasu wurare a kudancin Isra'ilar. Sojojin na Isra'ila sun ce makamin kariya ya caccabko akasarin rokokin da aka harba. To amma sojoji uku sun samu raunuka wanda hakan ke janyo fargabar yiwuwar Isra'ila ta saki kai hare-haren ramuwar gayya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, mata sama da 400 zuwa 800 ne ke dauke da cutar yoyon fitsari a Najeriya kuma 20,000 ke kamuwa da cutar a kowace shekara. Wakiliyarmu ta sashin Turanci Cika Oduwa ta aika mana da wannan rahoton wanda na fasara kuma zan gabatar. Najeriya ce kasar da tafi kowace kasa a duk fadin duniya matan da ke fama da cutar yoyon fitsari domin ko an kiyasta cewa matan da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 800 suke dauke da wannan cutar da suke kamuwa da ita a duk lokacin da suka zo haihuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce hanyar kadai da aka bi domin kamuwa da wannan cutar shine rage auren wuri sai dai kuma ma'aikatan kiwon lafiya sun ce al'adun jama'ar kasar na cikin babban dalilin da yasa ake kamuwa da wannan cutar Wakilar wannan gidan rediyo na sashen Turanci Cika Oduwa ta aika mana da rahoto bayan ta ziyarci biranen Sokoto, Jos da Kaduna inda ake da asibiti ko kuma sashi na musamman a asibitocin su da suke daukan dawainiyar masu wannan cutar kuma ta gana da wasu da suke dauke da wannan cutar misali Asma'u Muhammadu wata 'yar shekaru 12 ce da haihuwa kuma an yi mata auren fari ne a wannan shekarar yayin da ta kai shekaru 15 ta samu cikin ta na farko.
When it was time to go into labor, I had trouble, so they...
She looked in the far nakuda, ina so an haihu, na sha wahala, sai dai aka kai ni asibiti, bayan na kwana hudu a ranar na hudu ne na haihu, amma yaron bai zo da rai ba. Wannan wahalar da ta sha lokacin nakuda, ya sa ta samu tsagewar al'aura. Asma'u ta ce daga wannan lokacin ta fahimci cewa ta fara wannan yuyan fitsarin. Yanzu haka dai Asma'u ta kai shekaru 27 da haihuwa, amma har yanzu tana fama da wannan cutar na yuyan fitsari. Haka ma mahaifiyarta, wannan shine ake kira a Turanci obstetric fistula. Yanzu haka dai a Najeriya kusan matan da yawan su ya kai rabin miliyan ne suke da wannan cutar na obstetric fistula. Misali Fatimatu Abubakar ya shekaru 22 ta ce shekaru 4 tana fama da wannan cutar, abin da ya sa mijinta ya sake ta. Mata da dama da suke dauke da wannan cutar suna fuskantar mutuwar auren su, wanda sautari sai ya zame tamkar wani abin zunde ko kuma tsegumi a cikin al'umma. Dr. Bellalo ya ce wani abu da mutane suka kasa ganewa shine al'adar yi wa masu cutar aiki ko kuma maganin gargajiya ba tare da sanin illan abin da hakan ke haifarwa ba game da wannan cuta ta yoyon fitsari. Dr. Bellalo ya ce
the community is also not fully aware of the causes of VVF. There are a lot of misunderstandings.
Jama'a cikin al'umma ba san babban abin da ke haifar da wannan cutar ba. Yace akwai jahilcin dalilin abin da yasa ake kamuwa da wannan cutar. Yace babban abu na farko ko shine tsawon dadewar mace tana nakuda, sai kuma yankan gishiri wanda wanzamai ke yi ko kuma yankan goriya, duka wanzamai ke yin sa. Yace waɗannan su ne abin da ke haifar da wannan cutar ta yoyon fitsari cikin dan kankanin lokaci. Ilyasu Ningidai wani wanzami ne wanda yake irin wannan yankan gishirin. Yace waɗannan kayayyakin da ake gani tare da shi su ne kayan aikin sa na wannan yankan gishirin. Yace ya san wannan aiki kwarai da gaske domin ko ya jima yana yin sa. Yace yana iya bakin kokarin sa domin ganin cewa duk wanda yayi wa wannan aikin an samu nasara. Yace kuma ana samun nasara bakin gurgurdan hali. Yanzu dai akwai mata kusan 200,000 a duk fadin tarayyar Najeriya da suke jiran ai musu aikin wannan cutar na yoyon fitsari. Sai kuma wata matsalar ita ce na rashin wadatattun likitoci da za su yi wannan aikin, domin ko duk yau waɗannan adadin matan da ke dauke da wannan cutar likitoci ba su wuce 12 ba da suke wannan aiki. Idan mu koma akan Asma'u wacce muka fara maganar ta da farko, ita kam ta rungumi kaddara na ci gaba da zama da wannan cutar. Tace ba na jin dadi ko kadan, amma ya zan yi, haka Allah ya kaddara rayuwata. Yanzu haka dai akalla mata 20,000 ne a Najeriya ke kamuwa da wannan cutar a kowace shekara. Ma'aikatan kiwon lafiya da yan rajin kare haƙƙin bil'adama da jami'an gwamnati ma sun yi ittifakin cewa Najeriya na da jan aiki a gabanta na ganin ka kabe wannan cutar cikin kasar.
To yanzu kuma sai a jihar Plateau, inda gwamnatin jihar ce ta samar da wasu na'urorin da ke gano inda ake kokarin tada tarzoma. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta samar da motoci da wata dandamali da za su taimaka wajen samar da bayanan tsaro da gaggauta kai ɗauki yayin da aka samu rahoton matsalar tsaro a faɗin jihar. Gwamnan jihar Plateau Simon Bakolalon, wanda ya kaddamar da dandamalin a shalkwatar hukumar tsaron farin kaya na jihar Plateau Operation Rainbow, ya ce ɗaukar matakin ya zama dole saboda matsalolin tsaro da ake samu jifa-jifa a wasu sassan jihar ta Plateau.
Mun sayi motoci, mun raba masu sojoji, mun raba wa 'yan sanda, mun raba jama'an tsaro gabaki daya na Plateau. An sa musu komai a jikin motocin nan. Wanda duk inda ana tashin hankali a ciki za a gaya mini a office. Yau kuma na ji daɗi a babban abin nan UNDP ta sake kafa mana wani gidan waya wanda idan ya faru ko ina daga office ina zan san inda yake faruwa, daga office ina zan ga abin da yake faruwa, da wannan da taimakon shugaban kasa ne. So idan ana da zumunci ana kuma adalci ma jama'a, ba za a samu rashin zaman lafiya a jihar.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Bakolalon. Hukumar tsaro ta Operation Rainbow dai an kafa ta ne don karfafa cibiyoyin samar da tsaro a jihar da tsare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Jami'an hukumar Operation Rainbow da ke hulɗa da jama'a dukkanin unguwanni da ke ƙananan hukumomin jihar ta Plateau suna taimakawa jami'an tsaro ne da bayanan da zai taimaka musu wajen daƙile duk wani rikici da ka iya faruwa. Shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Operation Rainbow, Manjo General Stephen Gwar mai ritaya, yace majalisar ɗinkin duniya ce ta taimaka wa jihar Plateau da dandamalin don inganta tsaro a jihar.
An yi shi domin tattaran rahoti daga duka karkara akan abubuwan da aka ga zai tada hankalin jama'a. To idan wanda ya ga ko wani bakon da bai san manufansa ba, ko an ga hayaki a wani wuri an san akwai wuta, to sai a gaya mana. To yadda za a gaya mana, akwai kamar social media da za a iya a tura mana ko ta text.
Social media wato kaman kafafe na sada zumunta na zamani kenan.
Eh, haka kuma muna kokarin mu yadda za a iya tura mana wannan wa'annan reportu ba da sai sun biya ba.
To mutumin da ke karkara zai yi mamaki ta yaya zai tura wannan sako har ku samu har ma a dakile matsalan tsaro.
Za mu je karkara mu waye da kan jama'a. Za mu ma samu musu dan kankana nan wayoyi wanda ba yi da wuyan gane shi, inda idan aka ga wani abin da yana so ba mu report danna shi kawai zaka yi, sai za mu gani anan cewa ga wani yana son yayi magana. Don za mu ma gane akan television din da muke da shi, za mu gane inda wannan signal din yake zuwa. To sai za mu tuntube mutumin me yake faruwa, sannan sai mu tura mutane aje a maganta shi.
Jihar Plateau dai ta sha fama da matsalolin tsaro da suka hada da fadan addini da kabilanci, matsalar manoma da makiyaya, masu fashi da makami da satar shanu, yayin da a baya-bayan nan jihar ke fuskantar matsalar 'yan sara suka da kungiyoyin asiri. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji kafin kuma ci gaba ga karatu daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Sunana Zainab Hassan Said daga makarantar Shehu Abubakar Ibn Garbe Al-Kalami Islamic School, Goma Riga, Najere, Lokan Gombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
To Allah ya karba, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ranar demokradiya a Najeriya shekaru uku bayan da jam'iyyar APC ta kafa gwamnati. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Jiya talata 29 ga watan Mayu, Najeriya ta cika shekaru 19 da komawa bin tafarkin demokradiya. Kuma a jiya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku kan karagar mulki. Shin ko ta tabuka demokradiya wani abu cikin wannan lokaci? Kamin ku ji fashin baki ga kaɗan daga cikin jawabin da shugaban na Najeriya ya yi albarkacin ranar demokradiya da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements.
Yace ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za mu ci gaba da daukan mataki, kuma ba za mu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu daura masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara daukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da maimayin kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa. Inji shugaba Muhammadu Buhari, za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Inda yake cewa
various policy measures already put in place to stem the tide.
Yace gwamnatin sa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata.
Na tambayi Dr. Saida Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano ko akwai ayyukan raya demokradiya da wannan gwamnati ta yi cikin shekaru uku nan idan aka auna da wacce ta gaji iko daga hannunta.
To na ɗaya dai wato shi ne aida barna, wani nau'i na barna da dukiyar al'umma, inda a baya wato ake wadaƙa a dukiyar gwamnati yanzu ba a yi, kuma ma ana yi wato ana ɓuya, sannan kuma bai kai yawan na da ba. Na biyu tattalin arziki da ishiga wani hali yi saurin fita, shi ma nasara ne. Harkar tsaro da aka sami inganci tare da cewar akwai wani bangaren kuma da idai kunno kai wanda kusan zuwa yanzu an rasa yanda za a yi da shi, amma dai ba za a iya kwatanta shi da na wato baya ba. Don haka duk waɗannan nasarori ne da za a iya lissafa wannan gwamnatin da ta shekara uku.
Yaya sauran sassa rassa na gwamnati tun bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a?
To a bangaren sassan gwamnati akwai nasarori da kuma matsaloli. Idan ka ɗauki majalisa, wato yadda majalisa ta takwas ɗin nan ta ƙasa ta riƙe martabarta ko kuma wato ta san kanta take tsayuwar daka a kan abin da take da bukata, wato za ka iya cewa san barka. Amma kuma yadda suke tsayuwar dakar a kan abin da ya shafe su maslahar kan kawunan su ba maslahar kasar ba, nan kuma sai ka ce matsala ce. Wato irin wannan dagewar da suke yi tana da amfani majalisa ta iya yin ta a kan abin da ita maslahar ƙasa ne, don kada a samu wani lokaci da wani shugaban ƙasa zai nemi ya kama karya. To ana iya da kyau a samu majalisa mai ƙarfi wacce za ta iya taka masa biri. Amma wannan majalisa sai zamana tana kai da ƙasar ma cak a dalilin abin da ya shafi ɗaiɗaikun 'yan majalisa, ba a dalilin maslahar ƙasa ba. Bangaren shari'a kuma, to shi ma shigen hakan za ka gani, sai ka ga wato suna jan ƙafa wajen yanke shari'a tare da cewa kuma jifa-jifa sukan ɗanyi wani abin da za ka iya cewa san barka. Bangaren zartarwa, wato ɗan bambancin da aka samu da baya kaɗan ne. A baya bangaren shari'a za su zartar da hukunci a ƙibi, a yanzu ma kuma ana samun bangaren shari'a su zartar da hukunci a ƙibi.
Misali kamar batun a saki alzakzaki da kuma da suƙi?
Da samba da suƙi ba,
to
alal misali.
Akwai zargin katsa London daga bangaren zartaswa, bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a. Akwai ta inda wannan gwamnati ta yadda kamun ludayinta na barin waɗannan sassa su ci gashin kansu?
Ina ga ta sha bamban ta hanyoyi guda biyu. Na ɗaya rashin tsoma baki game da naɗe-naɗen shugabancin majalisa. Na biyu rashin baiwa 'yan majalisa toshiyar baki a dalilin ana son su zartar da wani abu ko mai muhimmancinsa har kasafin kuɗi. Bangaren zartarwa sun ƙi su ba da kuɗin da aka saba bawa 'yan majalisa, wanda watakila wannan yana da tasiri akan yadda aka ɗau wannan tsawon lokacin sama da wata shida da ba su kasafin kuɗi ba tare da sun zartar ba.
Ita kuma bangaren shari'a fa ɗaga mata ƙafa maimakon yawan mata katsalandan da ake yi na ta yanke hukunci wadda ake kallo daga waje kamar da sa bakin bangaren zartaswa saboda ya daɗaɗa mata. Akwai canji a wannan bangare ko kuma dai gidan jiya ake?
a shi ma ina ganin akwai canji bangaren zartarwa ba ta tsoma baki akan bangaren shari'a yanda ya kamata. To amma wato gyare-gyare da ya kamata a yi wa bangaren shari'a wanda bangaren zartarwa ne zai har yanzu ba a yi ba, duk da cewar gyare-gyaren nan wani lokacin ya shafi dokoki ya kuma shafi ma'aikata. To abin da ya shafi dokokin majalisa ce za ta yi gyaran dokoki, har yanzu ba ta yi abin da ya kamata ba.
Menene a fahimtar ka yasa kashe-kashe da ake yi ko kuma fada tsakanin makiya da manoma a jihohi kamar Taraba da Benue ya fi daukar hankalin kafofin yada labaran Najeriya sabanin abin da ke faruwa a jihar Zamfara?
Ina zaton saboda maganar addini ce. Daga dukkan alamu Kirista sun fi kuka idan wani abu ya same su, sun fi bara, kuma sun fi kafafen yada labarai da za su bara din har aje su fiye da musulmi. A Zamfara kusan musulmi abin yake shafa 100%, amma da Benue da Taraba yana shafan musulmi ya shafi Kirista. Don haka koda musulmin Benue da musulmin Taraba su sun yi shiru, su Kiristocin su ba za su yi shiru ba. Don haka wannan daga muryar da suke yi yana sawa da majalisa din da bangaren gwamnatin da jami'an tsaron kowa ya yi tan kokarin iya yinsa ya ga cewar an ga yana yin wani abu.
Dr. Duka, batun wannan tsaro sace-sacen mutane a yi garkuwa da su na karɓar kuɗi da kuma wannan kashe-kashe da ake yi na Zamfara, menene gazawar gwamnati a wannan bangare?
Rashin garan bawul a jami'an tsaro.
To
bai kamata tsawon lokacin nan ana yin haka amma ba wani garan bawul da aka yi ba, domin alamu ne na cewar sun yi iya kokarin su abin ya sha kansu, saboda haka wataƙil sun gama kora basirarsu. Don haka da sai a yi garan bawul ko sabi sa zo da sabon tunani da sabuwar hanya ta tinkara al'amarin. Amma abin mamaki sai zamana manya-manyan jami'an tsaron nan kamar yadda labarai suke bayyana sun ma kai ga gacin wato aikinsu, ma'ana lokacin ajiye aikinsu ya yi amma aka sabunta musu.
Kana nufin a bangaren soja kenan?
Bangaren sojoji. To haka har ma bangaren 'yan sandan da na ciki da na waje duka ya kamata tun da sun kure iya basirarsu kuma ba a samu canji ba, to ya kamata a ce an yi garan bawul.
Ba ka ganin watakila nasara da suka samu ta fuskar yakar 'yan bindigar Boko Haram da wannan yasa suke da tagomashi wajen su waɗanda suke iya yin garan bawul a kansu yasa aka kyale su?
Ta yiwu hakan, amma tun da ita kuma wani idan a iya abin da za su iya kokari kenan, ga kuma wata sabuwar matsalar ta taso sun kasa tunkarar ta.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kamu karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Umar Faruk Musa da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan Isa Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
To a takaice, bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan mata masu lalurar yoyon fitsari. Jami'an jinya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo sun fara wani aikin rigakafi da zamar daƙile cutar Ebola wacce tunuma ta kama mutane sama da 50. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da wani babban janar na ƙasar Koriya ta Arewa a birnin New York. Bangarori da yawa a ƙasar Libya da kuma jami'an diflomasiyya na ƙasashe 20 sun yi babban taro a Paris don neman zaman lafiya a ƙasar ta Libya.
To madalla, da take tattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Yanzu Ahmadun kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman idan ka mun sai garba da ya taimaka mu gabatar da shirin. Da Chubairo Judo ne da ya ba da umarni, sai injiniyan mu Jim ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai an jima da hatsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.